بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيومنا أكو غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دخول داري هدو دا أربعين دا أكو سيني كما هدو غوتا هدو ميلادية دبوبي دا أشرن دا بيو كير ورا كراتمنا تفسير القرآن مجرمة كمان دا كتاني بيمنا كشن تفسير سورة النساء wanda muna tafsirin aya ta 43 ba mu ƙara ta ba lokaci ya cin mana da haka ita za mu ƙara karantawa da kuma ayoyin da suke gabanta insha Allah. Fatan mu dai Allah ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimta daidai da aikata daidai. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
جيا آية دي فارة كرنتاوا من فارة تفسير تجيا kuma lokaci ya kware mana ba mu samu karatawa ba. Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala falamta juma an fata yammamu wani mai bayani jiya har sababin saukar da ayat taimama ɗin. To ubangi subhanahu wa ta'ala a wajen taimama ɗin Allah ta'ala ya mana umarni cewa famsahu bi wujuhikum wa aydikum, ko kuma faɗin Allah fata yammamu sa'idan tsayyiba. Muka ce lafazin sa'idan tsayyiba a gurin jumhurin malamai shine kullu ma sa'ida ala wajhil ard, dukkanin abin da ya bagirta akan doran kasa wannan shine sa'id. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai, sawa'u gurin ya shine ko rairayi ne ko tabo ne ko ciyawa ce ko bishiya ce ko dutse ne, wannan dukkanin sa sa'id ne za a iya taimama da shi. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai banda al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi. A gurin al-Imam Shafi'i ba za a yi taimama da komai ba sai abin da yake a turab, sai abin da yake tirbaya ita kadai, ita ce kadai abin da za a yi a taimama da ita. Saboda a hadithin na Quzaifa cikin Sahih Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faddalna ala an-nasi bi thalathin, an fifita mu akan sauran mutane, ma'ana wannan al'umma ta manzon Allah an fifita ta akan sauran al'ummomi da abubuwa guda uku. Manzala ce ju'ilat sufufina ka sufufil mala'ika, an sanya sawunmu na sallah ko sawunmu na yaƙi kamar irin sawun mala'iku. Sawun mala'iku sai na gaba ya cika sannan ake haɗa na biyu. To haka aka sanya sawun al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa manzan Allah ya ce mana in za a yi sallah ya zamo sawun ƙarshe shi ne tawayayi, kada ya zama sawu na ɗaya ko na biyu ya tawaya, sai na ɗaya ya cika na biyu ya cika, ya zama dai wanda zai zama bai cika ba ya zama sawun ƙarshe. Ai an gane abin da ake nufi. To wannan yana cikin abin da Allah ya yi al'umar manzan Allah, yace wa jallalan la rabb masjida, kuma aka sanya mana kasa ta zama masallaci. Ya zo hadisin Jabir wancan da ya kawo abubuwa guda biyar, duk inda mutum sallah ta rike shi zai iya yin sallah. Sabanin al'ummomin da suka gabace mu, mutum ba zai sallah ba sai gurin da aka gina kadai domin yin ibada din, domin yin sallah din. Sai kuma manzan Allah yace wa turbataha dahuran, ko waj'ilat turbataha lahana dahuran, kuma an sanya mana tirbayarta a gurin mu ta zama abin tsarki. Sai ce to anan Allah ta'ala ya ambaci tirbaya karara a fuska ta ne, a fuska ta bayanin baiwar da ya mana. Da haka babu abinda za a yi taimama da shi sai tirbaya. Wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i. Sai dai ko shakka babu ra'ayin jumhurin malamai shine ra'ayi wanda yake. Saboda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cikin Sahih Muslim. Duk da hadisi ne, duk da yana Muslim, wasu malaman suna dan shukan hadisin. A cikin hadisin Abu Huraira ya tutuwa manzan Allah yana faɗa cewa an halicci a ƙasa al'ar'a turab yau mustab rana asabar. Wannan hadisin anan da yake nufi al-turab anan al'arb, ƙasa baki ɗinta yake nufi. Kamar yadda imamul ibn abulbar alayhi rahmatullahi shi ma ya rinjayar da wannan ƙaulin. Da haka duk abin da yake bagire na ƙasa ne amma ya zama tsayyiban, ya zama tsarkakakke, to wannan za a iya yin taimama da shi. Ubangiji ta laye umarce mu da yin taimama da shi idan an nemi ruwa an rasa, ko kuma an samu ma'ana ta rashin ruwa, kamar yadda Allah ya magana mara lafiya. Sai kuma Allah ya ce wamsahu bi wujuhikum wa aydikum, ku shafi fuskokinku da kuma hannuwanku. Wannan ke nuna cewa duk da cewa taimama badal ce ta alwala, ma'ana idan ba a samu damar yin alwala ba za a yi taimama a matsayin alwala. Shi yasa Imam Malik Imamu Darul Hijira kamar yadda ya zo cikin Muwaffa'i Malikin an tambaye shi cewa da mutumin da ya yi alwala da ruwa, da mutumin da ya yi alwala ya yi taimama, aka ce da shi wane ne ya fi tsarki. Imam Malik ya ce wanda ya yi alwala bai fi mai taimama tsarki ba a lokacin da zai sallah, haka nan wanda ya yi taimama bai fi mai alwala tsarki ba. Ya ce domin dukkanin su Allah ta'ala ya umarni da shi, kamar yadda muka gani a wannan aya ɗin. To amma kaga duk da haka, amma kuma bai zama badal ne na gaɓoɓi ɗin ba. An sani ya alwala ana wanke hannaye ne faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, kaga ana wanke hannaye, ana wanke fuska wanda a fuska ya hada da shakar hanci da face shi, ana wanke hannuwa har zuwa mirfaqain gwiwar hannu, ana yin shafakkai da shafakkunne, wanda shafakkunne ya ce cin shafakkai, ana wanke kafafuwa,
amma a taimama iya guri din da Allah ya umarni a yi a shafi fuskoki kamar yadda muka kawo hadisin Ammar bin Yasir Allah ya kara masa yadda kaga da yayi da ya burgima a cikin turbaya yayi nasa ijtihadin tunda a lokacin bai sanya za a yi taimama idan janaba ta samu mutum ba sai ya dauka cewa yanda wanka na janaba ana wanke jiki ne baki daya to sai ya dauka cewa in taimama cikin janaba ta samu mutum shi ma sai ya zama jikinsa baki daya da aka yi birgima a ƙasa yake kamar yadda dabba ko jake ke yin birgima kaga da yazo zai manzon Allah labari sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce na mai fika an tafa'al hakala sai manzon Allah ce ya isar maka ka aikata haka sai manzon Allah ya kutunta ma abin da zai aikata sai manzon Allah ya biji ƙasa da hannunsa ya dan kakkabe su ya dan bushe saboda irin abin da yake dan faruwa a jikin hannun sai manzon Allah ya shafi ƙasa kuma ya shafi tafukansa sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan aya din ce umarni kake nan taimama ana shafar iya fuska ne da kuma aidiyakum hannayen lafazin al-yad yana daukar ma'anar hannu zuwa nan gwiwar hannu yana daukar ma'anar daga farkon hannu zuwa kafarar hannu kuma yana daukar ma'anar daga farkon hannu zuwa wuyan hannu shi yasa shi a gurin Imam Shafi'i tunda aya ta nuna cewa hannu yana zuwa har ila mafaqaini kamar yadda zuwa cikin ayar al-wara wa aydiyakum ila al-marafiqi kuma yana daukan ma'anan nan kuma yana iya daukan ma'anar iya nan kamar yadda Allah ya faɗa dangane da barawu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah sai ga a sunna ta manzo Allah aydiyahuma anan iya manzan Allah ina yanke barawu iya nan wuyan hannunka yace yana daukan waccan ma'anar yana iya daukan waccan ma'anar yake da haka nan sai ay hamlul mutlaq ala al-muqayyid tunda a wajen sata ai cewa kai kawai faqta'u aydiyahuma ala al-itlaq kawai a yanke hannayen su ba ai kaidi an ce hannun zuwa guri kaza ba amma alwala cewa kai wa aydiyakum ila al-marafiqi kaga shi an masa kaidi iya ina iya wuyan hannu kaga sai ce nan za ai hamlul mutlaq ala al-muqayyid to sai dai malaman usul suna cewa ana yin wannan ne idan ya zama hukunci iri ɗaya ne kako da hukuncin sata da hukuncin alwala ba iri ɗaya bane shi yasa a gurin jumhurin malamai taimama ana shafar hannu ne iya nan wuyan hannu ba a shafar sa hannun akwai hadisin Zadarul Qutni ya fitar da shi hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimama manzala ya biji ƙasa bugu guda biyu bugu ɗaya dan shafar fuskarsa bugu ɗaya kuma dan shafa hannayensa kuma har zuwa gwiwar hannunsa wannan hadisi ne da'ifi hadisi ne wanda bai da inganci shi yasa hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah bugun ƙasa ɗaya yayi kuma da wannan bugun ƙasa guda ɗayan da shi manzon Allah ya shafa fuskarsa kuma ya shafa hannunsa iya wuyan hannayensa domin hadisai mata ya inganci hadisan taimama in ka ɗauko wannan hadisin na Ammar bin Yasir sai hadisin Abu Ja'am wanda hadisin Ammar bin Yasir ƙarar ya nuna iya inda manzon Allah ya shafa hadisin Abu Ja'am kuma kawai hannu yace kaga tunda hukuncin guda ɗaya ne anan sai a hablul muqall al muqayyid duk da hadisin Abu Ja'am ya zo hannu to amma magana yake kan me kan taimama sai kuma can ga hadisin Ammar bin Yasir shi ma yana magana kan taimama kaga duk abu ɗaya ne hukuncin su ɗaya ne kaga anan sai a hablul wannan akan wancan kenan taimama ana shafar iya ina ne ana shafar iya hannu ne iya kuma wuyan hannu ba tare da an shafa nan a zuwa gwiwar hannu ba balle ma har akai zuwa kafada wanda shine kaulin Imam Shafi'i al-Qadim cewa za a shafa zuwa kafada daga baya kaulin Sajjadid ya da zuwa wuya gwiwar hannu to amma kauli mafi inganci in ka kalla hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a shafa ne iya wuyan hannu haka nan za a shafa fuska ne iya wannan guri guda din dan ake shafa sawa'un hadisi ne karami ya samu mutum bai samu ruwa ba shine kamar rashin alwala ko hadisi babba ya samu mutum bai samu ruwa ba kamar janaba kenan ko kuma a haira ko kuma jini na nifasi idan ya dauke ba a samu ruwa ba kuma ga lokacin sallah zai fita wannan shine iya gurin da ake shafa a lokacin da mutum zai taimama ba tare da ya shafi gwiwar hannunsa ba ko makamancin wannan sai Allah ta'ala ce inna Allah kana afuwan haqiqa Allah ta'ala ya kasance afuwan mai yawan afuwa ne ma'ana mai yawan rangwame da kau da kai yana cikin afuwar Allah da rangwamen Allah shine irin wannan saukin da Allah yake samu mana cikin shari'a maimakon a ce dole ruwan nan dai inda za kai ka nemo shi sai ka nemo shi ko a ce sai dai kai ta tara sallolin a kanka sanin kowa ne tara sallah tana da nauyi kwarai-kwarai da gaske saboda aba ce wacce yau da gobe ake yin ta shi sai na cikin hikima ta Allah da afuwa ta Allah da rangwame na Allah da saukin wannan addinin da Allah ya koma zan Allah da shi za ga matar da take al'ada ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba haka nan wacce ke jini na haihuwa ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba amma alaiha qada'u sawm duna salati kaga azumin za ta rama amma ba za ta rama sallah ba saboda azumi wani abu ne wanda na wajibin da yake gaggace shekara daga shi yin sa baya zama da nauyi da yawa akan mutane amma sallah mai maituwa take kullun yanzu mace ta yi al'ada kwana 5 ko kwana 6 ko kwana 10 aka ce yin al'ada ta dauki sai ta zo ta rama sallar kwana 10 wannan zai mata nauyi kware kware daga shi yana cin afuwa ta Allah kaga sai aka ce ta rama sallah din a ba za ta rama sallah ba ba ta kanta sallah gaba daya amma za ta rama azumi to anan ma irin wannan afuwar ta Allah subhanahu wataala maimakon a ce dole ba za ka yi sallar ba sai lasan da ka samu ruwa kai alwa kai alwala ko sai sallar ka samu ruwa kai wanka sannan za ka yi sallah sai ya zama sallar ta tare akan mutum sai masa nauyi ya shiga cikin mashaka wanda kuma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinin da Allah ya koyi dai addini ne wanda babu tsunci a cikin sa shi yasa a cikin Maida da Allah ya kawo hukuncin shi ma yaridullahu la yaj'al alaikum fi dini min haraj Allah ta'ala baya nufin tsunci tare da ku a cikin addinin ku shi yasa a wani gurin Allah ya ce yaridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana magana azumi ce Allah yana nufin ku da sauki ne Allah baya nufin ku da tsanani shi yasa aka ce azumin ku wata daya a watanni guda 12 a kasa shekara gida 12 ku azumi kaso daya tare cewa Allah zai iya cewa ku yi 1/2 kaga wata uku kenan ko a ce ai 1/3 wata hudu kenan ko a ce ai half wata shida azumi wata shida cin abinci amma Allah ya sauƙaƙa ya ce iya wata daya kawai za a yi to kaga wannan dina cin afuwa ta Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce inna Allaha kana afuwan Allah mai yawan afuwa ne ya kyale ku ya yi muku rangwame a cikin addinin gafuran kuma ubangiji ta'ala ubangiji ne mai yawan gafara yana gafartawa bayinsa akan duk irin zurban da suke masa subhanahu wataala to sai ubangiji ta'ala kuma ya ƙara maimaita kwatankwacin abin da ya gaya mushrikai a ayoyin baya Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bautata wa Allah kada ku tara Allah da komai a wajen bauta to kuma daga baya sai Allah ta'ala ya kawo maganar kar a kusanci sallah ana cikin maye haka kuma kar a kusanci sallah ba a da tsarki sannan kuma sai Allah ya ƙara dawo da maganar dai bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai ibnu ashur ya ce munasabar kawo maganar yin sallah a lokacin da ba a cikin maye nisanta cikin maye da kuma nisanta ba a tsarki ce munasaba shine ubangiji ta'ala yana nuna yahudawa irin abin da suke musulmi har sada da shi saboda irin wannan baiwar da Allah ya wa al'umar manzon Allah ta irin wannan tsarki din Allah bai yahuda irin wannan ni'imar ba to shine ubangiji ta'ala ke ishara zuwa gare ta cewa ga irin ni'imar da ya musu wata tabbas yahuda nasara za su yi musu hasada akan ta kuma za su yi gaba da kiyayya da su akan ta sai Allah ya ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi shin ba ku gani ba ne zuwa ga wanda aka bai rabo na littafi an ba su rabo na littafi shine at-taura da Allah ya ba su anan fadin Allah alam tara anan istifhamin istifhami ne at-taqariri sannan kuma yana daukar ma'anar ta'ajjub ma'ana kamar tambaya ce ta tabbatarwa abu ne da wanda babu yanda za a yi su ahli kitabin su ya kare kai shi abu ne tabbatacce ya tabbata babu inda za su iya kore shi sannan kuma a istifhamu akwai at-ta'ajjub akwai abun mamaki kai mamaki baka gani bane mai mamakin wanda ubangiji ta'ala ya bashi wannan rabu na littafi ma'ana ka bashi rabu na ilimin littafi shine at-taura da ubangiji ta'ala ya bashi domin ga ka'ida wanda ubangiji ta'ala ya bai wani rabu na ilimi na littafi saukakke daga Allah to wannan kamata yayi a ganshi dudar wajen yin cikakke da'a ga Allah subhanahu wataala shi yasa ma Allah ce inna ma yakshallahu min ibadihi al-ulama kadai dai masu kiyaye dokokin Allah daga ban su ne al-ulama su ne malamai ma'ana masana Allah gurgurdan sanin mutum da Allah idan Allah ya datar da shi gurgurdan sanin sa da Allah gurgurdan kuma inda yake wa Allah da'a shi yasa zaka ga babu wanda yake wa Allah da'a da ta kai annabawa da manzanni kuma annaba da manzannin ma babu mai da'a da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ce inna ma atqakum lillahi inna an atqakum lillahi wa akhshakum la manzon Allah ce nafi ku kiyaye dokokin Allah kuma nafi ku tsoron Allah dan manzon Allah ya fi kowa sanin wane ne Allah to kaga mamaki kenan da ta'ajjubi an ba su rabon littafi amma kuma me suka yi yatauna dalalata sai suka danga siyan bata anan an ce siyan bata sai zama kamar majazi ne saboda yanda suke gaggawa kamar da al-Sa'idi al-Allama al-Sa'idi yake bada cikin tafsirin sa yanda suke gaggawa suke mika shiriya din suna karban bata kamar yanda idan mutum yana buƙatar wata haja zaka ga yana gaggawa yana kwadayin shi yana bada dukiyarsa a bashi ita to su ma kace gaggawa su musanya shiriya da bata Allah ya ce yuriduna an tadullu sabil suna nufin kuma an tadullu sabil kuma ku bace gabar tafarki kamar yanda Allah ya ce wadda kafirun min ahli kitabi la yurdunakum ba'da imanukum kuffaran hasadan min indi anfusihim Allah ya ce da yawa daga ahli kitabi suna so ku ridda ku bar addininku sun san addininku addinin gaskiya ne amma me yasa cikin haka Allah ce hasadan min indi anfusihim min ba'da ma tabayyana lahumul haqq hasada ce daga gare su bayan gaskiya ta bayyana a gare su domin gaskiyar manzo Allah ta bayyana a gare su sun tabbatar manzo Allah gaskiya ne yana ma cikin abin da suke canjawa na shari'a din da bata shine irin boye siffofin manzo Allah da yazo a littafin su Allah ya siffanta musu manzo Allah sun tabbatar cewa manzo Allah annabin Allah ne manzo Allah gaskiya ne kawai hasada daga ba da kiyayya annabi bai fito a cikin su ba sai zai ka dinga musanta wannan musanya wannan gaskiya din suna karban bata to Allah ya ce suna so an tadullu sabil ku bata ku bar tafarki yanzu kun bi irin tafarkin su kuma kun bace kun halaka tare da su to amma ina ubangiji ta Allah yana kishin bayan sa mumine Allah ba zai ba su wannan dama din ba Allah ba zai taba ba su dama su fitar da al'umar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kisa Allah ta'ala ce wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah ta'ala shine mafi sanin abokan gabanku Allah ya san su ya san halayen su Allah ya san kuma abokan gabanku kaga wannan ke nuna cewa dukkanin mutumin da ubangiji ta'ala ya bashi ilimi na addini kuma yake tattakewa yana fadar san zuciyarsa to wannan yana dabi'a ce irin ta Yahudawa domin Yahuda ne cikin irin wannan ka kamar ahal ahwa irin abin da suke kamar yadda ayat gaba za ta nuna mana to Allah ya san su waye makiyanku Allah ya san su waye abokan gabanku Allah ya san su zai muku maganin su shi yasa Allah ce waqafa billahi waliyan ubangiji ta'ala ya isa ya zamo shine bajibincin ku ma'ana mu'mine da suka yi wa Allah da'a suka bi tafarkin Allah to Allah ya isa ya zamo bajibincin lamarin su ya yi musu maganin wa'ancan abokan gaba shi yasa ibn ashuru alayhi rahmatullahi yake cewa nan kamar Allah yana haƙurtar da al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa Allah ya bayyana musu cewa wa'ancan abokan gaban su ne kuma su ma sun san abokan gaban su ne zaka shiga cikin imuwa ga wani abokin gaba musamman a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Madinan ta zama Yahuda sune masu karfin tattalin arziki Yahuda sun zama sune masu karfin makami Yahuda sune komai yake a hannun su kamar yadda muke gani a yanzu din nan kaga yanzu ma zaka ga Yahudawan duniya gaba ɗaya tattalin arzikin duniya a hannun su yake suna juya duniyar yanda suka ga dama to a wancan lokacin ma haka suka yi Madina ga banu Nadir ga banu Qainuqa ga banu Qurayza ga kuma Yahudawan Khaybar kuma duk dukiyar na hannun su to kuma sanan abokan gaba ne na musulmi to sai Allah ya haƙurƙurtar da musulmi ya rarrashi masu imani cewa Allah ya ita zama majibincin al'amari duk wanda Allah ya zabo shine majibincin sa babu wanda yake cutar da shi kuma wannan tsarin na Allah yana nan har a yau matuƙa al'umma tana tsaye wajen bin dokokin Allah da bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to asali waqafa billahi waliyan Allah ta'ala ya ita ya zama majibincin al'amari sai Allah ya bai al'umma din kariya sai Allah ya tsare ta babu wani abu da zai cutar da ita sai Allah ya ƙara cewa waqafa billahi nasira kuma Allah ya ita ya zama mataimaki a gare ni dama ubangiji ta'ala ya faɗa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in dai kuwa taimaki addinin Allah kuwa tsaya dokar bisa biyayya ga Allah to shi kuma Allah zai taimake ku sannan kuma yuthabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da digadiganku dan tabbatuwarka a wajen da'a ga Allah din wannan falala ce ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ba wayanka bane ba kuma dabaraka bace to kaga dukkanin wani abokin gaba na musulmi dukkan wani abokin gaba na masu imani to Allah ta'ala shi yake tsare masa wanda Allah ta'ala shi ne yake taimaka musu sai ubangiji ta'ala a gaba kuma sai ya bayyana irin yanda suke canja shari'a din da bata sai Allah ta'ala ce min alladhina hadu nan wasu malaman zace min ayan bayaniya ce ba min ce ainin tabidiyya ba amma kamar ibnu ashur shi yana ganin zai iya wata zaman min ce tabidiyya sai zama daga wanda suka zama yahudawa in ko mun dauka bayaniya ce le bayanin jins sai zama kenan baki ɗayan yahudawa din kama zaka ya dauka matsayin cewa tabidiyya ce tunda an dan samu ɗaiɗai ku daga yahudawa Allah ce lai su sawa'a Allah ce dukan su ba ɗaya suke ba to daga cikin waɗanda suka zama yahudawa Allah ce harifuna al-kalima amma wabi'i suna canja al-kalima kalmomin Allah amma wabi'i gabarin bagiran su su canja su ta hanyar mi ta hanyar canja lafazin ko kuma su canja su ta hanyar canja ma'anar su sun zo yin fassara su wannan yahudawa suna yin wancan kuma suna yin wancan dukkanin su ka haɗe musu lokacin da ainihin ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da shiga cikin alƙarya kaga Allah ya ce wa qulu hibatun nagfir lakum khatayakum wa sanajibul muhsinin amma da suka je shiga su sun ga cewa hibatun hibatun kaga canja kalmomin Allah canja lafazin dan Allah wa qulu hibatun yace amma su suka ce hibatun kamar yanda muke ganin ahlul ahwa almutakallimu da dinnan abinda yake sifofin Allah su ma suna yin irin wannan Allah ya ce ar-rahman al-ashistawa sai suka ce al-ashistawla fisa ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yake cewa nunul yahud walahul jamihuma fi kalamin rabbil alamin zaidata cikin nuniyarsa yake cewa nuni ta yahudawa shine hildatun da suka ce wannan nunin da suka kara yace walahul jaham dalami ta jahaniya an ce istawa suka ce istawla sai yace huma wa'annan abun guda biyu yace za'idatani qari ne fi kalamin rabbil alamin azancan ubangijin halitta dan atan Allah hiddatun yace nan kuma Allah istawa yake ba istawla yake ba kaga nan canja zancan Allah ko canja kalma gabarin bagiranta ta wajen ne ta wajen lafazin saka nan kuma wajen ma'ana ma ga abinda ubangiji ta'ala yake nufi sai kuma su canja shi tawilinta bayan da Allah yake nufi ba wannan kuma shine a aiki na dukkanin mutanen da ainihin zama ma'abuta san zuciya ne kamar za ga yanda ahlul ahwa a yanzu abinda ya tafi sifofin Allah suna canja ma'anonin shi Allah ya ce yadullahi tilka quwwatullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinmu yayi dariya sun ce abinda ake nufi yayi niyyar ba da lada an ce radiyallahu anhu anhum waradu an sun ce Allah yayi nufin ba su sakamako kaga canja ma'anonin alqur'ani dan zahirin alqur'ani radiyallahu Allah yake Allah ya yarda da shi ko kuma wata siffa din kamar siffa ta fushi sai su ce ba fushi ake nufi ba azaba ake nufi shi yasa saboda anan muna rayuwa cikin wanda suke bin aqida ta ash'ariyanci duk da cewa shi mai aqida ash'ariyancin ma ya tuba zaga ko karatun ahbari kake in aka zo kabala an yi kaba alaihi sai su fassara ma tun gabanin bai azaba a gare shi ba wai saboda su a gurin su asuqu kaga fushi kenan Allah baya da wannan siffa din wai saboda ai in aka ce fushi ai huwa galyanu dani wane ne kaga ba su fadi wannan ba sai da suka misalta Allah da halitta shi yasa malamai suke cewa kullu mu'abbil mumaththil din ne korewa Allah siffa to kuma zaka samu yana kamanta Allah ne da halitta domin bai korewa Allah siffa ba sai da yayi sai da ya kamanta Allah da halitta an ce hannun Allah kawai sai ya kamanta hannun Allah hannun mutum Allah da hannu mutum da hannu kaga sai mai da na Allah irin na mutum sai Allah bai da shi kaga sai da ya tamsil sannan kuma ya ta'dil wannan ko shakka babu duk yadda kalmomin Allah ne gabarin zahiri to wannan dabi'a ce ta yahudawa dabi'a ce ta yahudawa haka ne dukkanin mutumin da zai zamo yana canja kalmomin Allah ko Allah ta'ala ya bashi ilimi amma kuma ya dinga fadar san zuciyarsa komai aka ce kawai ya ce halal ne a ce rabe ya ce halal ce a ce kaza ya ce halal ne komai ma ya ce halal ne saboda yana so ya burge wasu ko ma wane ne to wannan ko ya sani ko bai sani ba to sani yana da wata aqida ta yahudawa Allah ubangi ta'ala ya tsare ni Allah ta'ala ya ce ya qulun sami'na wa asaina saboda tsaba taurin kansu da taurin kansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran shi zuwa ga butar Allah yana kiran shi zuwa ga da'a ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma suna cewa sami'na munji wa asaina amma kuma mun bijire mun kauda kai kaga sabanin mu'minai mu'minai min sace sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir yasa Allah ya bi mu'minai ce innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi la yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kadai dai mu'minai in dai mutum mu'mini ne idan aka kirawo shi izuwa ga Allah da manzon Allah dan su masa hukunci to kawai abin da yake cewa sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya insha Allah ki fala wa rabbika la yu'minuna hatta yahkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ibnu al-qayyim yace mataki mataki ne na farko a hukunta manzon Allah din ga abu ya faru tsakaninka da wani to ka yadda wa zai muku hukunci manzon Allah ga an samu hadisi daga manzon Allah hadisin manzala ya goyi bayan wancan to magana ta kare sannan kuma banda wannan thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ya zama kuma kaga hadisin ya goyi bayan sa ya zama baka damu damuwa ko kunci a zuciyarka ba ka ji kirjinka a wanke magana ta kare ga maganar manzala na ajitawa to kuma wani zai iya yiwa ya yaddan kuma ya ji babu damuwa a ransa amma ko bai sallama baki daya ba sai Allah ce wai sallimu taslima kuma su sallama su miƙa wuya baki daya to wannan shine ka'ida ta masu imani amma kaga yahudawa saboda kangarewar su sai suke cewa da manzala sami'na wa asaina mun ji amma kuma wa asaina amma mun saba sai ma ce wasma ghayra musma'i anan malamin sun fassara guda biyu wasma wasu ka fasa cewa wasma suna cewa da manzon Allah ka ji ghayra musma'in mu ba za mu saurare ka ba ba za mu ji abin da kake faɗa ba wanda ce a wasma suna cewa ka ji kamar da isti'idi haka ya fassara banda shi kuma ibn kathir ya kawo wannan fassarar daga wasu cikin tabi'ai cewa wasma ka ji ghayra musma'in amma za ka ji ba abin da kake so ka ji ba ma'ana ba za ka ji abu mai daɗi daga gare mu ba ba za ka ji magana mai tushe daga gare mu ba sai dai ka ji mummunan magana daga gare mu haka suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wara'ina ka ji suke faɗa kalma mai harshe biyu kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mu'minai la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u saboda yahuda suna cewa da manzon Allah ra'ina ra'ina wacce kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'anar ɗan saurara mana dan jira mu dan saurara tukuna to amma kuma a yaran su na yahudanci tana daukar ma'anar rauna ma'ana kamar a ce doran mu ko daƙiƙin mu dan sabai suka ce da manzo Allah ra'ina su sabai suna nufin magana mai kyan ma'ana ka saurara mana su kuma yahudan suka ce da shi ra'ina suna nufin waccan mumuna to sai Allah ya canja sabon manzo ya ce la taqulu ra'ina to daina fadan ra'ina din wanda ke nuna cewa idan wata kalma tana daukar ma'ana mummuna da kyakkyawa to karabu ne take dauko mai daukar ma'ana guda ɗaya kawai kyakkyawa din saboda wanda yake kin Allah da manzala sai amfani da wannan mummuna wajen cutar da addinin Allah ko cutar da manzon da Allah ya aika kuma wanda ke nuna cewa kenan duk sanda ka dauke mutane daga wani mummunan abu to kuma ka musu kyakkyawa ka aje musu abu saboda kaida ta dan adam in ka raba shi da wani abu to in baka kawo masa wanda zai ba to sai nema kanka kuma wata ila sai ya kawo kansa wanda yafi wancan mu shi yasa ko yara idan za a hana su wasu abuwa na ba daidai ba to ai kokari a kawo musu wanda zai zama musanyan wancan dan idan ba ka ba sai su nemo kansu wanda yafi wancan din ban idan ma ka san ka da yaro kaza to kuma kana tabbaci ko mafi rinjaye da san cewa to kuma zai koma kaza wanda yafi wancan mu to gwara ka kyale shi wannan din indai ba abin da zaka iya kawo masa yanzu misali yara ne kuna da unguwa suna tambal a cikin layi idan ba su yi bal ɗin nan ba kuma za su tafi gantali ta yadda ba za a san inda suka tafi ba yanzu da a kyale su tafi gantali da a kyale su bal alayi wanne ya fi gwara su bal alayi na unguwanmu na taɓa gana ka mata sun dai kwasa to ɗaya ina da ɗan alaƙa da ita ka ta auratayya sun yi tsohon yaron faɗa sai kun daina bal ɗin nan ni kuma yana siyo musu bal ɗin na kawo musu ga wanda zai magana ku wannan shi na kawo musu ta da kibal wannan dan filin na dan bangaren gida na din sai ai bal eh ne na tiga ita gidanta nace ke yanzu bakin leko kina cewa kai wani zo ba yanzu to yanzu idan ba sa nan shi sai ke lako shi kira shi idan da bu wancan filin yaran da suke shayi shayi in ya koya fa to na shi ne ka'ida ta zamantakewa shi sa da Allah ce sura ta qul ra'ina sai ta me wa qul zurna ko do manzan Allah lokacin da Bilal ya kama dabinan nan kyakkyawa manzala ce duk dabinan Madina haka yake yace aya manzan Allah muna bada wannan kwano uku ne a bamu wancan kwano biyu ko bada kwano biyu a bamu kwano daya sai manzala ce kar ku aikata amma manzala da kyale shi haka ba sai da ya ga yamar me kamata yi sai manzala ce ku sai da wannan da kudi sai ku siyo wancan da kudi wannan shine kaida ta rayuwa haka anan ma ubangi ta'ala ya bamu labaran wara'ina ma'ana suna fadan wannan kalmar ra'ina wace ba saurarawa suke nufi ba abinda suke nufi kamar suna siffanta manzala da dakikanci Allah ce layyin bi al-sunnatin wa ba'nan fi din suna masu karkatar da harshinan su wa ba'nan fi din da kuma suka cikin addinin Allah wannan shine dabi'ar yahudawa sukan addinin Allah ba za su taba kyale addinin Allah ya zauna lafiya ba isa duk wanda zai gani cewa zai iya bin yahudawa waye samu wata afuwa a gare su yi addinin Allah yanda yake su to wannan yayi dar kansa ba zai samu wannan ba kullun kokarin su ya za'i soki addinin Allah ya za'i su kangarewa addinin Allah ya za'i masu rusa addinin Allah ya zama ba a yin sa sai Allah ta'ala ya faɗi abin da cancanci su yi amma kuma ba su yi wannan abin da cancanci su yi ba Allah yake walau annahum qalu sami'na wa ata'na Allah yake ina ma dai a ce su sun ce sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi biyayya wanzurna wasma ka saurara wanzurna ka dan jira mu ma'ana ka dan jira mu abinda kake kira mai zuwa gare shi na gaskiya mu yi tunani akai mu ga irin kyawun wannan abin Allah yake da sun ya kalakana khairal lahum da hakan ya zama shine alkhairi a gare shi ko shakka babu duk wanda zai ji littafin Allah ko sunna ta manzon Allah ya karbe ta yayi mata saurare na fahimta ya tsaya ya kalle ta tunani akan ta to wannan yayin kansa abin da ya cancanci shi kuma da yadda Allah zaga Allah ya shirye da shi tabarki madaidaici amma duk lokacin da za a ce ga shari'a Allah ga shari'a ta Allah ga hadisi na manzo Allah amma za a kore mutum gaba ɗaya ba sai kake saurara la tasma'u li hadha alqur'ani wal gautihi la'allakum taglibuna kamar yanda muke gani yanzu da kun zo kun sa karatun Bukhari ko Muslim ko ma Bulughul Maram ko Riyadus Salihin sai a zo a kinkima mu ko su manya manyan lafiyoyi sai a sa wani abun wai ba a so a ji karatun da kuke kaga la tasma'u li hadha alqur'ani wanda abin da ya kamata a yi inda ana neman gaskiya sai a kyale a ji me zaka faɗa a karatun ba an ce zagin annabi kake ba to a ji zagin annabi duk randa wani musulmi duk ka zagi annabi kai da shi ba sai yaki ba amma saboda an san ba gaskiya bane a su ake abatar da mutane kawai kaga sai a ce kar ku bi har ma ana ba da fatan wai daidai gudun ka daidai radan ka wai gurgurdan gudun ka da jin sunnar manzon Allah wai kuma gurgurdan samun ladan ka a gurin Allah kaga sai ka tayin da wani ya fada ko da yake barin kyale wannan magana kaga wannan fatar da al'umma ne ka tsaya ka saurara duk abin da za a zo ka saurara in shiriya ce kai mata saurare na fahimta in gaskiya ce ka karbi ta to Allah yake da sun yi hakan sun ce mun ji mun bi saurare muka dan jira mu lakaina khairal lahum da ya zama alkhairi a gare su wa aqwam da kuma ya zama shine mafi daidaito ta farki a gare su amma sai dai walakin la'anahumullahu bikufrihim sai dai ubangiji ta'ala ya riga ya la'ance su ya tsine musu ma'ana ya kore su daga rahamarsa wannan shine la'ana ta Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala ya kori mutum daga rahamarsa baki daya ya zama Allah ba zai masa rahama ba Allah ta'ala ya tsare shi sai zaka ga ba a son tsine shari'a tana tsine wani ko da kafiri ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya dinga tsine wa Quraishawa dinnan lokacin da suka kashe masa sahabbai al-Qurra annabi da yana al-qunutu allahumma an fulanan bin fulanan allahumma an fulanan sai Allah ta'ala ya hana shi ce laysa laka min al-amri shay aw yatuba alaihim ayu abdibum fa innahum zalimun al-amrun ba a hannunka yake ba in Allah ya ga dama sai ya fi miki karbi tuban su ko Allah ya musu azaba kuma da yawan sun yi imani sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi da za ka gani suna nuna a tsine mutum ba ana nufin ai ta'ayini ba da manzo Allah ya magana simfani min ummati lam arahunna qat simfi bi daga al'ummata manzo Allah ce ban gansu ba har yanzu simfi na farko manzo Allah ya fade shi shugabanni za su dinga dukan mutane da bulala abinda ke nufi azzalaman shugabanni wanda ba ruwan su da rayuwar ku daga su sai yayin su ku duku kare ba abin da ya dame su manzo Allah a lokacin sai ce bai ga wayannan ba tukuna sai ce wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun min milatun da matan da za su zo ga su da tufafin amma kuma tarara su irin tufafin da ake sa ga tufafi a jikin mutum amma duk shafin jikinta kana gani wata sai ga haddan kayanta na cikin jikinta ma ana gani har ma yanzu abin ya wuce nan Allah ta'ala ya tsare mu to kaga a cikin ruwar manzala ce il'anuhunna fa innahunna mal'unatun a tsine musu nan tsinan nuni ana abin da ake nufi siffar zaka yi cewa matan suke yawo tsirara Allah ya tsine musu amma wata mace ta zo wucewa nan ka ganta da irin wannan shigar ka je ka tare da ka ce ke wance ko ka je ka ce ke ta wuce Allah ya tsine miki wannan bai halatta ba saboda Allah zai iya shiryarta subhanahu wa ta'ala shi sa zaka a umumi ana iya tsinuwa Allah ya tsine ka tare a umumi su ala la'natullahi alal kafirin kamar nan ma ubangiji ya ce walakin la'anahumullahu sai bi madha bi kufrihim ai bi sababin kufrihim Allah ta'ala ya la'ance su ya tsine musu ya kore su daga rahamarsa saboda ne saboda kafirci wannan yana daga cikin mafi girman cika adalcin Allah zaka duk wanda zaka an kore shi daga rahama ko kuma ya bace ga barin shiriyar Allah zaka shi ya ji a kansa ko kafirai da Allah ya rufe zukatan su ba sa karɓar shiriya ai Allah ya fara saboda kafirci su ne daba Allahu alaiha ike bi kufrihim Allah ya rufe zukatan su ne saboda sababin kafirci shi sa Allah yake falam ma zagu azaga Allahu qulubahum gaskiya ta zo ma ga ta a tete amma mutum ya bijiri ya san gaskiya ce ya ki dauka yau ma ta zo ya ki dauka to sai kai matsayin da Allah zai batar da shi da lokacin da yana san gaskiya ma Allah ba zai shirye da shi ba daka Allah baya zalunta bayan sa baki daya sai Allah yake fala yu'minuna illa qalila ba sa yin imani ce dan kada wasu kin ba lamar tafsirin ka ce anan qalila din da aka faɗa kore imanin ake baki daya suka ce domin da yawa a zancen Laraba kamar Ibn Ashur yace da yawa a maganganun Larabawa suka amfani da lafazin qalilan amma suna nufin baki daya kawai daga shi yana ganin nan da aka ce fala yu'minuna illa qalila ana nufin ba sa yin imanin baki daya wasu kuma malaman suna ganin a'a fala yu'minuna illa qalila ma'ana kadan ne suke yin imani irin dan imanin da ya zama dan imanin da wanda ba zai amfana da shi ba yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd wannan shine irin abin da suke sai Allah ya ce
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina utul kitaba ya ku wa'anda aka ba wa littafi aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum fi imani da abinda muka saukar yana mai gaggatawa da abinda yake tare da ku min qabla an natmisa wujuhan kafin mu shafe wasu fuskoki fanarudduha ala adbariha mu juyar da ita zuwa bayanta aulan alahum kama la'anna ashabas sab ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anci ma'abuta rana asabar wa kana amrullahi maf'ula
haƙiƙa al'amarin Allah ya kasance abun zartarwa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, haƙiƙa Allah ta'ala baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka da shi. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma yana gafartawa abin da bai kai hakan ba ga wanda ya ga dama. Wa man yushrik billahi, duk wanda ya shirka da Allah. Faqad iftara isman azima, haƙiƙa ya ƙirƙiri wani laifi mai girma a gurin Allah. Ubangi subhanahu wa ta'ala anan yana umartar da su ahli kitabi da yin imani da manzan Allah da abinda Allah ya ko manzan Allah da shi. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya kira su ce, ya ayyuhal ladina utul kitaba, ya ku wa'inda aka baiwa littafi, tunda suna da wani baqiya, suna da wani asar na ilimi da Ubangi ta'ala ya basu sabanin mushrikai wanda su ba su da wani na ilimi, tunda babu wani littafi saukakke da aka sauka musu daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah ta'ala yace, ya ku wanda aka bai wa littafi, aminu bima nazzalna, ku yi imani da abin da muka saukar. Malaman tafsiri suka ce wannan ke nuna ma girman alqur'ani a gurin Allah, tunda gashi Allah da kansa yace bima nazzalna, da abin da muka saukar. Kaga Allah ta'ala shi saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shine littafi mafi girma, shine littafin da ya shafe dukkanin wata shari'a, dukkanin wata shari'a da Allah ya yi alqur'ani ya shafe ta. Abin da yake zame mana wajibi a yanzu shine imani cewa Allah ya aiko manzanni, kuma kowane manzo Allah ya bashi littafi. Allah ya bai kowane manzo littafi, wa anzala ma'ahum alkitaba, Allah ya sukar littafi tare da su. Abin da ya rage mana shine mai imani da littafin kawai, kuma Allah yawa wannan al'ummar ta manzan Allah shaida cewa sun yi imani da dillin littafin da Allah ya saukar. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, kaga Allah ya mana shaida cewa wannan al'ummar ta manzan Allah sun yi wannan imani din. To Allah ta'ala ya ce, ku yi imani da abin da muka saukar, kuma musaddiqan lima ma'akum, wanda wannan abin da muka saukar din yana gaskata abin da yake tare da ku na littafi. Dama na tattafan da Allah ya saukar, sashin su yana gaskata sashi ne, sashin su yana yin shaida ga sashi, sashin su baya saba sashi. Duk littafin da Allah ya saukar za ga yana kan aqida ne guda daya, kawai inda ake samun bambanci sai dai wajen abin da ya shafi hukunce hukunce da shari'a. Wal kullun ja'alna minhum shir'atan wa minhaja, amma asalin tushen addinin guda daya ne. Kisa duk annabin da Allah ya aiko ya bashi littafi, to a littafin wannan annabin sai an masa bishara da wanda zai zo a gaban sa. Shi yasa ƙaryata littafi daya daga littafin da Allah ya saukar, to ƙaryata dukkan su ne baki daya, kamar yadda ƙaryata manzo guda daya cikin manzannin Allah, to ƙaryata sauran manzannin ne baki daya. Koda manzan farko, koda misali annabawa na farko, annabin da Allah ya fara aikowa a duran ƙasa, al'ummar su ƙaryata shi, to sun ƙaryata har annabin ƙarshe. Annabi Nuhu alaihi salam ba shine manzon da Allah ya aiko na farko ba? To wanda sai ƙaryata Annabi Nuhu, wannan ƙaryatawa ta shafi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sai Allah ya ce, kadzabat qaumu nuhinil mursalin, Allah ya ce mutanen Annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni. Kaga ai ba wani manzo da yazo gaban Annabi Nuhu, amma me yasa Allah ya ce sun ƙaryata manzanni? Saboda ƙaryata Annabi Nuhu ƙaryata dukkanin sauran manzannin da zasu zo ne. Domin a shari'ar Annabi Nuhu ko littafin da Allah ya bashi akwai bishara ta annabin da zai zo a gabansa, shi ma kuma akwai bishara ta annabin da zai zo a gabansa, har aka zo kan Annabi Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryama, ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad, kaga shi ma ya bishara da zuwan annabin ira, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isa ba wani manzo da Allah ya aiko face sai ya gaskata manzon da ya gabashe shi, ba wani littafi da Allah ya bai wani manzo face a wannan littafin ya gaskata annaban da suka zo a gaban sa. Wannan da cikin abin da zai ƙara tabbatarwa da su ahli kitabu din gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Isa Ubangiji ta'ala ya gaya mu cewa musaddiqan lima ma'akum, yana ne gaskata abin da yake tare da ku ne. To Allah ya ce, ku yakan min qabla an nadmisa wujuhan, kafin mu shafe wasu fuskoki. Saboda mi wannan aljaza'u ne min jinsul amali, ga shari'a ta Allah ta zo musu, sun san gaskiya ce sun juya mata baya, to sai Allah ya sakamako irin wannan. Malamai anan suka ce shafe fuskokin zai iya daukan ma'ana guda biyu ko guda uku, zai iya zama majazi ne, shine kamar abin da ya faru lokacin Umar Allah ya kara masa yadda suna garin Madina suna da ƙarfi a garin Madina a kore su zama ba su a garin Madina kamar an shafe fuskokin su ne ko kuma a'a suna madaukaka masu daukaka wanda da su ne madaukaka a Madina kuma Allah ya mai da su kaskantattu kaga mu shafe fuskoki fa narudduha ala adbariha mu juya da su zuwa bayan su kaga an kaskantar da su su koma baya maimakon da suna madaukaka wanda ce ko kuma a'a abinda ake nufi Ubangiji ta'ala ya shafe fuskokin shine Allah ta'ala ya makantar da idanunsu ko kuma a'a a shafe fuskokin su ya zama ba sa gani sannan kuma a juyar da fuskokin su koma baya ya zama idanun su koma baya kamar yadda manzo Allah ya faɗa cewa wanda yake dago kansa kafin liman ya dago baya jin tsoron kada Allah ya mai da kansa kan jaki ko kan kukan ko kan kari kuma ma zalika alallahi bi aziz wannan ba wani abu ne mai wuya a gurin Allah ba Allah ta'ala zai iya yin wannan to kaga wannan aljaza'u ne min jinsil amal yanda gaskiya ta zo musu suka juya mata baya to sai Allah ta'ala ya musu hukunci irin abin da suka yi kuma dama haka Ubangiji ta'ala wannan shine sunna ta Allah ta'ala irin abin da mutum yayi yanzu ka duba munafikai a nan duniya ba su ji suna tare da mu'minai ba sun yaudari mu'minai za a rufe kofa da su a yi sirri da su su zo su na asirin musulmi to shi yasa su ma sai Allah ta'ala zai rama abin da suka yi masa shi yasa Allah ce qadiuna Allah wa huwa qadiuhum sai an zo ranar alkiyama an hau kansa radi ana cikin tafiya lokacin da mu'minai suna rabbana atmim nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana ga haske yana haska mu'minai su radi su ma munafikan ga dan hasken su a gaba ana tafiya mu'minai suna rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu ana cikin tafiya sai kaga an musu abin da suke kuna taron ko a tafi kuna taron sai an je tsake saradin sai Allah ya kashe hasken munafikai kaga an musu irin abin da suke za su ringa unzuruna naqtabis min nurikum ku dan saurara mana mu dan kisce haske daga hasken ku Allah ya ce ilarji'u wara'akum faltamisu nura za ce koma bayan ku ku je ku nemo hasken a can baya bayan anan shine duniya kuma babu wanda za a dare shi duniya to haka Allah ta'ala yake yin sha'anin sa aljaza'u min jinsil amali wanda wanda ke ƙara nuna ma cikin adalcin Allah subhanahu wata'ala to shi sa Allah yake zai juyar da su Allah yake al'aunal anahum ko kuma mala'ance su kama la'anna ashabus sabt kamar yadda muka al'anci ashabus sabt ashabus sabt za mu dan kai isa su insha Allah gobe saboda lokaci yayi tun dazu za mu tsaya nan insha Allah Allah ta'ala ya datar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin